بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقول قديم الله سبحانه وتعالى لا إنساك هذا من وأن يمتي يمتي لتنين أشرين دبيرق وطن شوال أشكالة دبو ديد دلي حدود تلاتين دشدة hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 10 ga watan 8 a shekara ta 2015 ko alisafin da ake kira miladiya. Ci gaba da karatun mu na littafin tajridut tauhid al-mufid na malam al-makrizi rahimahullahu ta'ala. Za mu tashi a darasinmu na 41 ko duk da cewa darasinmu na 40 maimaci ne na 39, amma dai insha Allah za a amfana haka. Muna kan abinda malamin ke bayyana mana dangane da sabanin malamai da hange-hangensu da yadda mahangar ta bambanta wajen kallon ita ibada, menene hikimarta kuma me yasa ake yin ta, wannan amfani ake samu a ibada, ba dai sai mun sake maimaitawar ba. Amma dai insha Allah ga waɗanda suka halatta darasin can ƙarshe kafin Ramadan da kuma wanda muka yi makon da ya gabata, ran da aka dawo insha Allah mun ji dai duka wannan. Za mu tashi inda yake cewa wali hadha al-asli lawazimu wa furu'un kathiratun fasida, haka ne ko? Yawwa, ma'ana wannan asali da yayi magana a kai, wanda shine kaulin ra'ayi na farko, wanda shine ra'ayin wanda a babin kaddara suna kan jabariyanci, a wannan babi kuma na maganar ta'lilu af'alillahi, wato ayyukan Allah suna da illa ko ba su da illa. Illa nan ana nufin sababi, shin Allah duk abin da yake yi na ayyuka, halitta sammai da ƙasa, halittar ɗan adam da sauran abubuwa dai da yake ayyuka ne na Allah, yana da wata hikima a bayan waɗannan ayyukan da yayi, ko ku haka kawai yake yin abinsa? Su masu wannan ra'ayi na farko sun ce ba wata hikima a aikin Allah, kawai yana yin abu ne gwargwadon ƙarfin ikonsa, ganin damarsa, duk abin da ya ga dama kawai sai yayi, ko da hikima ko ba hikima. Sannan kuma suka tafi bayan karkacewarsu a wannan bangaren garin su tabbatar wa Allah cikakken iko, suka ce ka duk ayyuka ma haka suke, ba iya aikin Allah ba, duk ayyuka da dan adam ma yake aikatawa yana aikatawa ne don an sa shi. Don haka su a wurin su ibada bawa yana ibada ne ba dan ibadar ta ne masa amfani ba, a dan Allah ya ce shi yasa kawai bawa yake tsayawa ya salla a yi raka a biyu a subahi, a yi raka a hudu a zahar, lal'asar da isha'i, magriba a yi mata raka uku, a tsaya gaban Allah a karanta alqur'ani, a yi ruku'u, a dago, a tafi sujada, duk waɗannan ayyukan wai bawa yana yi ne kawai don Allah ya ce yi, amma ba don aikin yana da amfani ba. Wannan fa kun ji tunaninsu kenan, Allah sa kuna ganewa. Haka suka ce duk wani aiki ana siffanta shi da kyau ko rashin kyau ne ba a ƙashin kansa ba. Sallah ba ka cewa sallah tana da kyau, sada zumunci shi ma ba za a ce yana da kyau ba, kyautata ma iyaye ba za a ce yana da kyau ba, karatun alqur'ani ba ka ce yana da kyau ba, sai dai ka ce tunda Allah ya ce a yi to ta nan ya samu kyan. A hankalce ba za ka ce kyautata ma iyaye yana da kyau ba, ma'ana ba wani amfani don ka kyautata wa babanka abin da Allah bai ce wajibi ba ne, to da sai ya zama ba kyau. Kun fahimci wannan zancen? Ai, akwai rashin hankali a ciki ko? Yau. Hakanan zina, duk da muninta, silwatsi, su sata, sun zama munana ne saboda Allah ya hana, ba wai don a ƙashin kansu ba su da kyau ba. Kun shi ba wani rashin hankali ne, kuma rusa shari'a ne. Don a mahangar waɗannan duk wani mummunan abu, to ya samu munin ne kawai don shari'a ta ce masa mummuna? Da shari'a ba ta ce masa mummuna ba, to da zai iya zama mai kyau. Kaga kenan abun waɗannan ba laifi don mutum ya yi zina a hankalce, a hankali ba abin da zai nuna zina akwai muni. Haka a hankalce da mutum zai mari babansa a wurinsu, haka duk ba komai, ya zage shi ya ci masa mutunci ya taka shi, ya zama ba kyau ne don Allah ya hana. Kun fahimci wannan abun? Su so suke su ce Allah shi ne mai ƙarfin iko a komai, duk abin da ya ce daidai ne to shi ne daidai, duk abin da ya ce ba kyau to ba kyau, wannan haka ne. To amma kuma shin abubuwa suna samun kyau ta hanyar hankali kafin ma shari'a ta ce suna da kyau? Abubuwa suna samun muni ta hanyar hankali kafin ma shari'a ta ce ba su da kyau? Wace amsa sai daidai? Suna samu. Yawwa, akwai abin da ko shari'a ba ta ce mana ba kyau ba, mun san ba shi da kyau. Kana zaune haka kawai, sai dai ne zai ya ɗauke maka waya, yanzu dai da waya tafi damun mutane yanzu, kowa da wayarsa, da mai tsada da mai sauki ko, haka kawai sai mutum ya ɗauke, sai ya tafi. Wannan a hankalce daidai ne ko Allah bai ce haramun ne a sata ba? A ra'ayin waɗannan mutanen, wannan aikin ba za ka siffanta shi da cewa ba shi da kyau ba. Wai ya zama ba kyau ne kawai don Allah ya hana? Da Allah bai hana ba, to kawai ba kyau kai sata, ba matsala kai sata. Kaga ba hankali a nan. Kun fahimci wannan nan cewa? To wannan shine tunanin waɗannan masu ra'ayin na farko, su ne 'yan Jabariya, musamman masu tafiya akan mazhabar Ash'ariya, ra'ayinsu kenan. Su garin su mayar wa Mu'tazilawa raddi akan tabbatar da wannan ta'alili ga hukuncen Allah da ayyukan Allah, sai suka kore waɗannan abubuwa, suka ce duk aikin Allah ma ba hikima a ciki. Har mummunan misalin nan da na sha gaya mana shi makon da ya gabata ma na faɗa, a aƙidar waɗannan mutane babu laifi ran tashin alƙiyama. In 'yan aljanna za su shiga aljanna, sun sa ƙafa za su shiga, sai Allah ce kai ku dawo, a je a kai su wuta. In 'yan wuta za su shiga wuta, za a jefa su, sai Allah ce kai ku dawo da su, ku sa su a aljanna. Wai duk Allah in ya ga dama duk zai wannan, saboda ayyukansa sun ginu ne akan ganin damarsa da ƙarfin ikonsa, ba wai saboda akwai wata hikima akan abin da yake. Haka wannan kuma menene? Sukan Allah ne subhanahu wataala. A sa ya karya duk alƙawarin da ya faɗa, duk abin da ya gaya mana cewa zai mana sakamako, abin da muka yi ya alƙawarin zai sa wasu aljanna, ya alƙawarin kuma wanda ya yi mummunan aiki zai shiga wuta, to duk a zo a fasa waɗannan abubuwan. Kaga kenan abin da ya gaya mana a Ƙur'ani duk ba shi da amfani. Kun gano nan zancen? Ba fa'ida kenan mutum ya karanta Alƙur'ani ya ji tsoron Allah, ya yi kuka, ya fasa saƙo, ya ji tsoron Allah, ya yi ibada don ya samu lada. Duk wannan ba su da fa'ida a wannan aƙida ta wannan mutanen mara kyau. Allah ya tsare mu. Na'am.
Duk da cewa sun karanta Alƙur'ani, wannan bayanin da Allah subhanahu wataala ya yi zance da hukuncin da aka yi, ba za su ajiye shi gefe kenan ba su kasi amfani ba su aiki da shi gefe.
Suna da tawulin da suke bashi, cewa duk a ƙarƙashin ganin daman ne. Ai, in ka rufe ƙofa ka ce Allah ya ce zai ba da sakamako ran tashin alƙiyama, za a shiga aljanna ko? Ya kuma alƙawarin azaba ga wanda ya yi mummunan aiki, za a shiga wuta. To ai, abin tunda da yana tare da shi ne, shi kenan. Su sun ce in an je tashin alƙiyamar, duk abin da ya bari ya faru a ƙarshe to ganin damarsa ne. Amma kar a haɗa wancan abin da zai faru don tashin alƙiyama da waɗannan sabubban na duniya. Sun ce ba wani abu da yake sabbaba wani abu ya faru. Yanzu kai kana aikinka ko? Aikin nan da ka samu a gunsu ba ruwansu, da ka yi karatu ko ba kai karatu ba, ayi karatu a samu aiki wani sababi dai ya samu sakamako wani abu kai ya samu sakamakon wani sababi a wurin su babu shi yasa sai suka ce wuta ba ta kona abu duk mun faɗi wannan aiko mun karanta cewa wuta ba ita take kona abu ba za a iya samun wuta ta taba abu abun bai kone ba saboda kona mashi'ar Allah ce sai Allah ya ga dama abu kone haka nan a zuba ruwa a jiki a ji sanyi duk ruwa baya sababin mutum ya ji sanyi kawai an samu dai alaka tsakanin ruwa da jiki amma samun sanyin wani abu ne daban ganin damar Allah ne kawo shi shi har muka ce yanzu ɗaya daga cikinsu in yana zaune sai a je a share masa mari ko in kamare shi ko ka ɗauke masa duniya sai ka ce Allah ne ga dama na yi ko zai ɗauki wannan ko ba zai ɗauka ba a duniyance ba zai ɗauka ba yawato wannan ya isa ya nuna musu rashin hankalin wannan aƙidar tasu duk abin da Allah yana da hikima har mun kawo ayoyi da dama da muka karanta makon da ya gabata ko kar mu cinye lokaci wanda zai samu ƙarin bayani sai ya koma ya ji darasin da aka yi makon da ya gabata to sai ce wali hadhal asli wannan asalin nasu masu wannan aƙidar yana da lawazimu yana da abubuwan da suke lazimtarsa lawazim shine jam'in lazimi lazimi ana nufin abinda in ka yi shi wani abu zai biyo bayansa abinda zai biyo bayan shi ake ce ma lazimi wanda ya kaza zai samu kaza to wannan abinda zai samu shi ake ce ma lazimi ma'ana lazimin wannan asali ma'ana wannan ka'idar da suka sa mana akwai wasu barnace-barnace da suka lazimci in an bi ta in bi wannan asalin to za a same su shine abinda ke nufi da lawazim akwai lawazimu wa furu'un da rassa kathiratun masu yawa fasidatun kuma na barna da littafin ku ya cire fasidatun ko daga cikin littafin Ibn Qayyim take tunda dama daga nan ya dauko shi malam Maqrizi sai cire kalmar fasidatu na yawa wancan darasin ku rubuta alhamdulillah to sai ce wa ha'ula'i mu ci gaba mu bi littafin yace wa ha'ula'i waɗannan mutane ghalibuhum mafi yawansu la yajiduna halawatal ibadati ba sa samun zaƙin ibada ibada tana da zaƙi da wani daɗi da garɗi ko ba ta da shi ka tambayi me yi mutum yana azumi yana jin wani daɗi na alaƙar da yake da Allah in ya tashi yana sallar dare ina jin wata alaƙa mai kyau da yake da Allah yana jin daɗi to su masu wannan aƙidar ba sa jin daɗi irin wannan daɗin da masu ibada suke ji don me kun tuna ɗazu mun faɗi wani abu sun ce ibada ana yin ta ne don me don tilas kawai duk Allah ne ya tilasta mana mu yi ba don haka ko abinda kake yin sa don tilas baka jin daɗinsa kun gane abin da ke nufi wanda duk kaje yana jin daɗin ibada to yana jin cewa ibada ta ne masa amfani zai karanta alƙur'ani ya tsaya gaban Ubangiji ya risina zuciyarsa ta karaya la'alla ma ya hawaye ya zubda hawaye nan ya kuka ya tuno Ubangiji ya tuno rahamarsa kuma ya fatan cewa wannan sallah da yake za ta ƙara masa kusanci zuwa ga Allah kaga tana da amfani kenan ko ba ta da amfani tana da amfani to amma su waɗancan wanda suke yin ta domin an tilasta musu ba sa jin daɗin ta kuma abin su ba ta da amfani domin sababin ta ma ko in ce sakamakon ta ba lalle ya faru ba domin wanda ya zo ya miƙa wayansa ya ce ya miƙa waya ga Allah kawai duk yadda ya yi da shi shikenan kuma baya sa ran cewa Allah zai gafarta masa zunubansa ai kaga shi ba zai ji wani ɗanɗano in yana bautawa Allah domin yana fatan ibadan nan za ta kusantar da shi zuwa ga Allah har Allah ya bashi lada ba kun fahimci zan ta amma wanda yake sa ran Allah zai gafarta masa Allah zai sa shi a aljanna shine wanda zai rika tunowa ayoyin rahama ya roki Allah rahama ayoyin azaba ya nemi Allah tsari daga wannan azaba ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba in yana sallar dare duk lokacin da ya karanta alqur'ani ya zo kan wata aya ta rahama yakan roki Allah ya Allah ka ba mu kaza in yi magana aljanna da gidan aljanna da abin da ake samu aljanna yakan roki Allah a cikin sallah fa in kuma ya zo kan wata magana akan wuta ya ji azabar da za a yi wa ɗan wuta yakan roki Allah ya Allah ka tsare mu daga abu kaza to idan da wannan abun ba shi da amfani ka karanta alqur'ani ka ji a jikinka ka risina ka kusanci ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam zai wanta kun gane abin don haka wannan zance ba shi da kyau mummunar aqida ce kuma tana rusa addinin musulunci ita ce karkashin ko in ce karkashin ta aka gina aqidar kawai komai ya zama Allah, kowa mutum ma zai iya bude bakin sa ya ce shi Allah ne, ko a bude baki a ce wani mutum ma yafi Allah, yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk a karkashin wannan ne. Har mutum ya ce shi yanzu yayi bauta, yayi bauta Allah yake bi bashi. A kuna ji duk masu aqida suna faɗin irin wannan ko sai sun yi istighfari, istighfarin an yi da yawa, ko idan ba a yin zunubi to shi istighfarin wai me zai ce? Kaji wata mummuna falsafa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zunubi? Ba ya zunubi, amma yafi kowa istighfari. Me yasa? Da aka tambaye sai ce afala akunu abdan shakura, yana bautawa Allah har kafarsa ta tsatsage, ta kumbura, ta faffarat qadamahu, ta kumbura saboda yawan tsayuwa yana bautar Ubangiji. Aka ce masa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan abu da kake da wahala da sauransu, gashi ko an gafarta maka zunubanka? Sai ce to wanda aka gafarta masa zunubansa ai ya kamata ya gode wanda ya gafarta masa. Don haka ashe kenan wannan ibadar tana da amfani, su kwa wurin su ba ta da amfani masu irin wannan tunani din. Allah sauki. Sai ce wala ladzataha, haka nan ba sa samun dandanan wato dadin ta, shine ladza, a ce laziz, abu mai dadi. Wala yatana'amuna biha, ba sa ni'imtuwa da ibadar, suna bautawa Allah suna jin wata ni'ima ce Allah ya yi musu suka zama cikin mutanen kirki, ba sa ji a jikinsu. Walihada yusammuna salata wassiyama wazzakata walhajja wattauhida walikhlasa wa nahwa dhalik takalifa, don haka ne ma suke kiran waɗannan ayyuka da sallah da azumi da zakka da hajji da tauhidi da ikhlasi, a wurin su sunansu takalif. Daga nan aka samu sunan mutum baligi a kira sa mukallafi, ko wanda ake ɗorawa doka, gane wannan? Yawa, duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da wannan lafazi a Qur'ani, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, amma wannan baya nufin cewa shari'a wata wahala ce aka ɗorawa mutane. Shari'a ba wahala ce aka ɗorawa mutane ba, musamman in ka dubi ruhin shari'ar yana nuna mana babu shari'a mai sauƙi irin wannan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da yake mai wahala in ka kasa yin sa an saukar da kai zuwa ga abin da yake yafi shi sauƙi. Mutumin da ba zai iya sallah a tsaye ba, me aka ce yayi? Yayi a zaune. In ba zai iya a zaune ba, yayi a kwance. In ba zai iya a sasannin jikinsa dama ko hagu ba, yayi a rigingine. Duk wannan menene? Yana nuna mana sauƙi, ashe shari'ar ba dora mana wani abu ne da ba za mu iya ba. Su shi yasa suka sanya ma waɗannan abubuwa na shari'a a matsayin takalifa, ai kullifu biha, wato an garkama musu ne, an ɗora musu nauyin abu. Walau samma mudda'i mahabbati malikin minal muluki aw ghairihi ma ya'muruhu bihi taklifan lam yu'adda muhibban lahu. To nan malam ya danye musu raddi ne sai ki kawowa. Yace da a ce za a samu wani mai da'awar son wani sarki daga cikin sarakunan duniya, akwai sarki daga cikin sarakuna a duniya, wani yana da'awar yana son sa, mun san da'awa ma'ana ya rika cewa a ni ko ina son sarki, ni masoyin sarki ne, wani kaza da kaza, aw ghairihi, ko wani ma mutum ba sarki ba, ko wani irin mutum. Da a ce soyayyen nan da yake wa mai sarautan nan, shi wannan mutumin zai kira ta taklifi, za a sa shi a cikin masoya wannan sarki? Sai ce bari dai mu je wannan abin da aka dora mana dai haka muna yi, tunda dai a gabansa ne, bari mu yi dan ya ji daɗi. Tsakani da Allah, duk sarkin da ya san a zuci ba san sa kake ba, kawai kana zuwa gabansa ne ka nuna kana san sa, a zuci kana jin kawai tilas sai ta kawo ka, a can zucin da zai san abin da ke zuciya zai ji daɗi, ba zai ɗauke ka cikin mutanensa ba, mun bai jira nan. To idan Allah ballantana Allahul Ghuyub, wanda ya san sama da ƙasa, ya san komai da ke cikin zuciyarka, kana bauta masa amma kana jin cewa wallahi ni ina yi ne kawai dan dai tilas, dan tilas. Shi yasa kun ga ibada ba a san in mutum zai yi ta ya rika jin wani nauyi a lokacin da zai yi. Mun taɓa wannan nan can, za ga wani yana zaune daga an kira sallah, da ƙyar zai tashi yana miƙa sai ce to bari dai mu je mu sauke wannan nauyin, ba a san kai haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba halin da yake so ya shiga a duniya irin halin sallah, halin sallah yanzu wani zaka ga sauri yake so yake ai sauri a gama saboda ya tafi wani abu ce zaka ga hankalin mai yana tashi yi man ya ja dogon karatu ai ta complain har a je ai meeting a zo a ce za a yi liman nasiha tsakani da Allah ana yi wannan ko ba ai saboda wani ya tsawaita da Allah ai masa nasiha waɗanda suke da ido haka a gunsa su dan masa magana yana tsawaitawa an gaji kuma kaga mai wannan zancen suka samu saurayi ne tsofi suna haƙuri Allah ya kyauta ita ibada ba a son ka yi ta da irin wannan abin me yasa kun ga siffar da Allah ya baiwa munafiƙai in za su yi sallah me ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa hukum yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabbabina bayna dhalika la ilaha haula wa la ilaha haula haka halin munafiqai yake ba sa tashi zuwa sallah sai da kasala ana tashi da kyar yana so ya tsaya a ƙara safin din da yake kallo ana kallon bal bari dai shi baya so tunda live ake yi shi kuma baya ganin tunda za a maimaita gobe ai ta kaikashi ba zai tashi ya tafi sallah ba sai ya ƙarasa gani sannan ya tafi ana wata hira mai daɗi a majalisa ba zai tashi ba in kuma an matsa masa ko ya ga wani malami ya wuce yana jin kunya sai ce to bari dai malam ya gamu ku tashi ya manta Allah yana ganinsa tun farkon zamansa har ƙarshe amma malam yake tsoro ya gan shi kada ya zo wa'azi ya faɗi sunansa Allah ya sauke ya jama'a musulunci wallahi a zuciyar nan zuciyar nan ita Allah yake so in ka gyara insha Allah sai ka ji daɗinsa kuma Allah ya sa ka cikin mutanensa Allah ya taimake mu ya karɓe mu to yace da mutum zai kira soyayyar da yake wa wani sarki daga cikin sarakuna ko wani ma wanda ba shi ba haka dai ko ma ya'muruhu bihi kuma abin da yake umartarsa da shi ya ce abin da sarkin nan ya umarce shi da shi taklifan ya kira shi taklifi ne lam yu'adda to ba za a lissafa shi muhibban mai soyayya lahu ga wannan sarkin ba saboda me bai ɗauki umarnin sarkin a matsayin abin da ya kamata ya ba sarkin nan akwai abin da zai yi da kansa akwai abin da sai an masa ko zai ce aje ai abu kaza to idan ya ce aje ai abu kaza sai ka ji cewa kai ba ka so wannan abin ya saba mana ka ra'ayin kaga ba zai ji wannan ai ba zai ji daɗi ba to haka Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya sanya ka ya kamata ka yi shi da daɗin rai da kwanciyar hankali da son kuma wannan ibadar da Allah ya sa ka saboda ka samu lada a wurinsa to bari mu ji asalin wannan zance sai sai wa awwalu man sadarat anhu hadhihi almaqalatu al-ja'd ibn dirham mutum na farko a duniya da wannan magana ta fara fita daga bakinsa sunansa al-ja'd ibn dirham kun ji sunan al-ja'd ibn dirham wane ne al-ja'd ibn dirham kafin mu je kauli na biyu al-ja'd ibn dirham haka sunansa yake kuma iya abin da aka samu kenan duk littafin duniya da zaka je ka bincika ba wanda ya faɗi suna na uku banda wannan babu al-ja'd ibn dirham babu ibn wani saboda suna cewa asalinsa bawa ne yantacce wanda yake bawa ne kuwa galibi ubangidansa yana ɗauko shi ne ko an ce ya saudi da uwarsa ta haife shi ko an fahimci wannan ta ɓangaren uwa ba a san daga inda yake ba to suna cewa amma ana dangana shi ne zuwa ga Marwan ibn Muhammad shi ne khalifa na ƙarshe daga cikin khalifofin Banu Umayya shi ne ake ce ma Marwan al-Himar wannan bawan Allah wadda ta haifi wannan mutumi an ce baiwarsa ce mun gane wannan don haka shi yasa malamai suke cewa ba a san zuwa ga wa za a dangana shi wasu su ce to sai a dangana shi zuwa ga Marwan ibn Muhammad din a ce maulahu a ce yantaccen bawansa ne mun fahimci zancen shi yasa ba a san daga inda yake wasu malamai suna cewa daga Farisa yake wasu kuma su ce daga Harran yake mutumin Harran ne Harran a tsohuwar Iraki take a hali yanzu a demographic lissafin zamani yanzu tana bangaren Turkey tsakaninta da Syria da suna cikin Iraqil Arab tunda tsakanin bangaren Syria da Iraki tunda larabawa ne mun san akwai iraqil ajam da kuma iraqil arab ko akan fadi iraqil ajam mun ce ajam ana nufin bangaren farisa inda iran take da sauran su afghanistan duk da can ana ce musu farisa mun gane ko to asali daga nan wurin wannan mutumin yake shine a bakin sa aka fara jin cewa inna allaha lam yukallim musa takliman wa lam yattakhiz ibrahima khalila a duniya shi ya fara fadin wannan dace ya ce wai dan me za a siffanta Allah da cewa Allah yana magana Allah baya magana ba ya cewa komai haka nan kuma dan me za a siffanta Allah da cewa ya riki wani khalili har yana son sa ai soyayya wai rauni ne a zuciya Allah ko ba shi da rauni da haka kar a siffanta shi da ya riki khalili da haka da yake cewa wattakhadallahu ibrahima khalila shi wannan mutumin shi ya fara ƙaryata wannan maganar a duniya kun gane wannan dinka sai sa lokacin da ya fara yada wannan maganar tasa a zamanin Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan a wannan zamani shine ya gudu da aka ce a kamo shi yayi iraki domin Hisham ibn Abdul Malik khalifa ne na musulmi lokacin na daula Banu Umayya a lokacin suna Damascus a Syria ta yanzu to shine ya aika a kamo shi sai ya gudu da ya gudu ya tafi iraki to a iraki zaman da ya a iraki nan ne suka hadu da Ja'am ibn Safwan har ya koyi wannan aqida a wurin sa na inkarin siffofin Allah ina jin kuma ku manta Ja'am ibn Safwan ko ba zan sake maimaita labarin sa ba duk kun sani wannan Ja'am ibn Safwan anan suka hadu a iraki a kufa da shi da wannan Ja'ad anan ya dauki wannan ra'ayi irin nasa har waccan kissa tasa ta tattauna dai da mutanen Sumaniya masu inkarin abin da ba a gani ba a ji ba a taba wadin nan har ta faru shine kuma ya dauki wannan mazhabar ya yada ta shi yasa za ku ji ana cewa mazhabar Jahmiyya mazhabar Jahmiyya ita ce ba a yadda da Allah yana da siffa ba ba a yadda da Allah yana da suna ba kar a ce ma Allah yana ko ina kawai a ce yana ko ina gaba daya ko ina Allah yana da kar a ce Allah yana sama wanda ya fara fadin wannan shine wannan Ja'ad ibn Dirham da kuma wannan dalibin nasa Ja'am ibn Safwan shi yasa a lokacin da ya fara fitowa da wannan maganar tasa al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Shihab ibn Muslim az-Zuhri wanda shine babban malamin wannan zamanin yake cewa ma azunnu Ja'ad ibn Dirham ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ba na tsammanin Ja'ad ibn Dirham din akan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake saboda ya ganshi yayi hannun riga da abin da yake cikin Al-Qur'ani a kansa aka fara jin fa mutum ya zo ya faɗi wani abu da ba a saba jin sa ba tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai abinda duk jama'a suka sani shine da za a tambayi kowa ina Allah yake kowa zai ce Allah yana sama abinda aka sani na Al-Qur'ani Ar-Rahman wa Al-Arsh istawa ba a taba musun sa ba sai da aka samu wannan mutumin Ja'ad ibn Dirham ku duba ku ga da abu ya tafi da ya tafi aka dauki wannan irin tunanin aka yada wa mutane wasu ma sun dauka shi ne musuluncin asali a yanzu har akwai mai bude baki sai duk wanda Allah ya ce Allah yana sama kafiri ko ba ku ji to duk asalin komawar magana su tana koma zuwa ga wannan mutumin ne Al-Ja'ad ibn Dirham shi ya fara ƙaryata maganar da Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani dangane da Allah din kansa a zatinsa da siffofinsa to lokacin da aka bi shi ana nema a kama da ya buya wanda ya kamo shi shine gwamnan Iraki a lokacin shi Hisham ibn Abdul Malik sunansa Khalid ibn Abdullah Al-Qasri Khalid ibn Abdullah Al-Qasri shine yasa aka kamo shi da aka kamo shi kuma sai zama ya dace da ranar babbar sallah aka ce wannan mutumin ai zindiki ne bai yadda da Allah ba da haka aka je ranar Idi a matsayin sa na gwamna a madadin khalifa na musulmin duniya baki daya ya sanarwa mutane yace ya ku al-ummar musulmi da sallar Idi ba akwai hudu ba gaban Idi to a cikin hudu ba sa bayan ya gama sai ce to kowa koma gida yayi layyarsa ni yau layyata da Ja'ad ibn Dirham zan yi yace a fito ina hauni ya bada umarni a gun aka yanka shi saboda yace li annahu qala لم يكلم الله موسى تكليما ولم يتخذ الله ابراهيم خليلا yace abun sa muka fara jin wannan labarin a duniya dan haka ba zai zauna cikin mu ba sai aka yi masa hukunci ya tafi Khalid ibn Abdullah al-Qasri shine wannan hukuncin a madadin khalifan zamanin a wancan lokaci Hisham ibn Abd al-Malik to tun daga nan kuma sai can aka samu shi Jaham ibn Safwan sai ci gaba da yada wannan maganganu shi ma a ƙarshe a cikin yaki a wani yaki an tafi yaki wani ya kashe shi a hankali a hankali to amma duk da haka ra'ayoyinsu ba su kauce ba tunda an zo an samu mu'tazilawa mu'tazilawa su suka ɗauki wannan aƙidar ta zama makaranta a gare su ita ce hanyarsu kuma a hankali lokacin da aka rusa daular nan ta su Banu Umayya wanda na gaya mana abin nan sarkinsu na ƙarshe ko khalifan ƙarshe shine Marwan ibn Muhammad to daga kashe shi lokacin Abu Muslim al-Khurasani lokacin da ya yi dabarunsa da mutanen Farisa suka hada kai suka dora Banu Abbas akan mulki shine sai daula ta tashi daga hannun Banu Umayya ta koma hannuwa Banu Abbas shine ake cewa daular Abbasiyya to a farkon daular Abbasiyya din nan bayan an yi wasu daga cikin khalifofinsu na farko a hankali an zo kan waɗanda suka dauki Mu'tazila wannan da suka dauki wancan ra'ayi na Jaham ibn Safwan suka dauke su sune malaman su a fada har ya zama su suke ba da fatawa anan har aka samu abin da aka samu na fatawa cewa alqur'ani makhluqi ne cewa halitta ne ba maganar Allah ba ce kuma lokacin gwamnati ta dauki wannan ra'ayin aka tilastawa kowa sai ya yarda da shi wanda duk bai yarda ba a kamo shi a azabtar da shi a lokacin ne aka azabtar da al-Imam Ahmad bin Hanbal in ba ku manta ba duk wannan kisoshin a wani lokaci za ku ji ana fadar su ko cewa an kama Ahmad bin Hanbal an masa bulala an daure shi aka ce sai ya fito ya ce Qur'ani makhluqi ne saboda kawai kar a ce Allah na magana gashi fa Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima yanzu Allah duk ba larabe me zai ce akan wannan zai ce Allah na magana to amma su sai suka ce a ba za a ce Allah na magana in an ce yana magana to an maida shi kamar dan adam tunda ba dan adam bane to baya magana wannan shigar da hankalin cikin nassi ke jefa mu cikin duk wannan bala'in da muke ciki yanzu duk wata harka da kullum ina lalata mana wannan nan wallahi ku fahimci wannan nan ce duk bala'in nan da ake ciki na rarrabuwar musulmi wannan ya bi can wannan ya bi can sababinsa kin yadda da abin da Allah ya faɗa a ce akwai wani hankali na dan adam ya yi tunanin nasa yana ga ya fi na Allah ya fi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun yadda da wannan ko ku yadda ma ka karanta tarihi za ka ga wannan shi yasa lokacin da wannan abin ya fara fitowa sayyidina Umar yake cewa Abdullahi dan Abbas farkon jin wasu mutane sun fara wasu surutai da maganganu lokacin da aka ci daular Farisa da yaki an samu waɗanda asalinsu ba larabawa ba ne ba su san larabci ba sai suka zo suna wasu maganganu ya akai kaza ya akai kaza maimakon su tambayi larabawa daga sahabbai su fassara musu abinda ake nufi da kaza domin su zamanin sahabbai ba su cika zuwa suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalma kaza me yi ba saboda duk da yaran su aka sauka duk sun san me ake nufi to lokacin da aka ci Farisa da yaki Farisa a jama'a ne ba san larabci ba Iran kenan da suka shigo shikenan suka zo da civilization din su kuma dama ba duka suka yarda da musulunci ba tunda yaki akai aka ci karfin su ko sun dai kisar har suka shawara cewa su shiga cikin addinin da niyyar kaman sun shiga dan su bata shi a hankali to shi ne har wata ran sayyidina Umar ke cewa wai me ya jawo ne mutane ga abinda ake gaya musu sai su faɗi wani abu shine Ibn Abbas yake cewa ai mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da ku duk abin da muka ji na alqur'ani mun yarda da shi mun fahimce shi waɗannan ko wasu daga cikin su ba larabawa bane ba san larabci ba zaka sai an fassara musu shi yasa kun ga Amr ibn Ubayd wai Amr ibn Ubayd ɗaya daga cikin jagororin mu'tazilawa ko mataimakin Wasil ibn Atha wajen yada wannan aqida ta mu'tazilanci na ta ba ku labari ma shine yake cewa hadisin Ibn Mas'ud din nan bai yarda da shi bace da yaji daga manzo Allah da bazai da yaji daga Allah ma da bazai karba ba ai kun san kisa mun ta ba bala to shine wata ran suna tattaunawa shi ma da wanda daga cikin malamai akan maganar da yake yi cewa ai Allah madaukaki baya saba alƙawarin azaba in yace zai azabtar da fasiki to tilas ne Allah ya azabtar da shi kun san wannan ita ce aqidar mu'tazilawa su saboda sun karanta wa alqur'ani sai suka ga cewa Allah maduki ya ce kamar aya nan da nake kawo muku misali innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Ko Allah maduki ya ce lalle masu cin dukiyar maraya ba komai suke ci a cikin su da zalunci ba komai suke ci a cikin su ba illa wutar jahannama kuma za su shiga wuta mai kuna. A gurin mu'tazilawa duk wanda ya ci dukiyar maraya to har abada Allah ba ya yafe masa, sai kuma ya shiga wuta zai dawwama har abada ba zai fita ba. Shi yasa suka ce mai irin wannan laifin ma kafiri ne. Kun ga jabu, kun ga Allah ba shi ya kafirta shi ba, amma su suka kafirta shi da wannan lazimin suka ce ai gashi Allah ya ce zai azabtar da shi. To sai suka kasa bambancewa tsakanin wa'adi da wa'idi. Wa'adi shine alƙawarin alheri, wa'idi kuma shine alƙawarin azaba. To Amr ibn Ubayd ba Balarabe bane, shi da ya ji wawun da ainun din nan da dalu sai ya dauka duk abu ɗaya ne alƙawari ne. Kun ga abin ƙarƙashin haka ya tafi zuwa ga wannan aƙidar cewa ai Allah ba zai saba alƙawarinsa na azaba ba. Kun gane wannan? Shi yasa a Larabci ana cewa alƙawarin azaba shi ake ce masa narko, da Hausa muke fasara shi da narkon azaba. Ko narkon abin da ake nufi shine me? Wanda ya kaza za a yi masa azaba, shine alƙawarin azaba. To alƙawarin azaba ko Allah na fasa shi, ba sunansa saba alƙawari ba, sunansa fasawa da rahama, saboda shi Allah mai rahama ne. Shi ko alƙawarin zai bada lada zai shigar da mutum aljanna, Allah bai taɓa saba wannan ba. Inna Allaha la yukhliful mi'at, Allah baya saba alƙawari. In yace wanda ya kaza zai shiga aljanna, to tabbas in dai mutum ya mutu akan wannan zai shiga aljanna. Amma in yace wanda ya kaza zai shiga wuta, to in ya mutu, in dai ba shirka ya mutu da ita ba, to Allah maɗaukaki zai iya fasa wannan shigar da shi azabar, sai masa rahama, sai gafarta masa, sai sa shi a aljanna. To wannan saba azaba din menene? Yanzu Allah alheri ne ko shirri? Alheri ne. Da ba wannan da duk mun halaka. A gun mu'tazilawa wanda ya zina ko sau ɗaya fa shikenan ya ƙare sai wuta, kuma da ruwan ma zai ya zama kuma kafiri, ya fita daga addinin musulunci. Kuka da ba rahama a wannan addini baki ɗaya. To amma Allah maɗauki ba haka ya sanya ba, kuma ba haka yake ne. Shine sai wannan daga cikin malaman da yake magana da Amr ibn Ubayd yake cewa lalle Amr ibn Ubayd na tabbatar da cewa ba Balarabe bane shi yasa ya faɗa cikin wannan abu. Ya kasa bambancewa tsakanin alwa'd wal wa'id. Alwa'du shine wa'dun bil khairi, alwa'idu kuma shine me? I'adun bil azab, alƙawarin da aka yi za a yi mutum azaba. Allah sa kun gane wannan. To don haka wato shi yasa komai ake son duk lokacin da mutum ya ji wani sabon ra'ayi ya shigo masa kansa, to da Allah ya je ya zube shi gaban ƴan uwansa ɗaliban ilimi a tattauna. Na taɓa mana wannan nasiha. Sababin da yasa aka samu bidiyoyin nan da ƙungiyoyin nan shine irin waɗannan abubuwan. Mutum zai zauna kawai sai ta tunani ya ta tunani, sai aiko Allah ma ya ce kaza, Allah ya ce kaza, to don me za a yi kaza, ni ban yarda da kaza ba. Shi ba zai tuna ya kamata shi fa ya hango kansa shi waye ba. A fagen ilimi baka isa ba, kai wane ne? Ka tuntuɓi malamai sai ka tambaye su, ni na karanta aya kaza, na ga kamar tana nuni zuwa ga kaza, gashi ko a wuri kaza an ce kaza. Sai malamai su ce maka ai kaza da aka ce kaza ne, nan kuma kaza da aka ce kaza ne. Sai ka ji zuciyarka ta yi daɗi, sai ka tafi. To amma daga ka ce wai kai ka fara fahimta, shikenan zaka dauki wata ƴar sabuwar fahimta da ta zo maka, sai ka gina wasu abubuwa akai a ƙarƙashin ta, har ka kafurta mutane, ka kori kowa da kowa daga addini. To anan ake samun irin waɗannan matsaloli. Allah ya tsare mu. Mu kyale wannan, mu ci gaba. Wannan dai abin da yasa na shiga wannan zance saboda ya kawo mana sunan Al-Ja'ad ibn Dirham. Kun ji shi dai karan farko ko? Wani zai ce bai taɓa jin sunan ba ma sai yau. To wannan shine mutumin da a gunsa aka fara jin wannan ƙaryata a maganganun Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma inkarin siffofin Allah. Bai yarda da Allah yana siffantuwa da wata sifa ba. Haka kuma ɗalibinsa Al-Jahm ibn Safwan At-Tirmidhi shi ma ya ɗauki wannan. In san ƙissarsa shi ma ko? Wani dama mutumin Tirmidhi ne, kuma shi ma ba Balaraben ba ne. Jahilcinsa ya kai shi don an tambaye shi yana sallawa kake bautawa, ya ce Allah. Ina Allah yake? Ya ce bai gan shi ba. Aka ce kana ganin, ka gan shi, ka ɗanɗane shi, ka san sana shi, ka taɓa shi da sauransu, duk ya ce bai ji ba. Daga nan sai ya yarda wai babu shi, sai da ya zauna kwana 40 baya sallah, wai yana binciken ina Ubangijinsa yake. Kaga duk ya manta abin da aka koya masa a Qur'ani, bai tambayi malamai akan haka ba. Shikenan sai ya je ya shiga cikin wannan ruɗani, kuma har dai abin da kuka riga kuka sani, as-sinfu thani, ƙungiya ta biyu, al-qadariyatu an-nufatu, nan zance me muke ne tukuna mu komo mutuna zance me muke amfanin bautar Allah ibadar Allah tana da amfani ko ba ta da amfani ga dan adam tana da amfani ko to amma su waɗannan masu ra'ayin farko sune ƴan jabariya ko ƴan ash'ariya waɗanda suke cewa ayyukan Allah ba hikima a ciki hakanan ayyukan da bayi ma suke suna yi ne kawai dan an dora musu ba wata hikima a ciki ko ga su a wurin su ayyuka ibada tana da amfani ba ta da amfani kun fahimci wannan nan to ra'ayi na biyu al-qadariyatu nufa sune ƴan al-qadariya masu korewa sune annufatu masu kore kaddara wanda ba su yadda da kaddara ba fa'idar wannan ƙarin annufatu bayan an ce al-qadariya shine saboda daliban ilimi waɗanda ba su san in an ce al-qadariya duk daliban ilimi ya san al-qadariya ana nufin wanda ba su yadda da kaddara ba amma wani wanda bai san hakan ba zai iya cewa to ya za a ce musu qadariya ai ya kamata in an ce musu qadariya zama an faɗi wannan sunan ne saboda yaddar su da kaddara ba saboda ƙaryatawa su ga kaddara ko yawa to shi yasa aka ƙara wannan kalmar annufatu aka ce al-qadariyatun nufatu ƴan qadariya masu ƙaryata da kore kaddara alladhina yuthbituna naw'an min al-hikmati wat-ta'lili waɗanda suke tabbatar da wai sun yadda da wani nau'i na hikima wani nau'i na ta'alili ta'alili ne ta'alili bayyana sababi ga aiki a ce sababin kaza shine kaza illa ma'anar ta sababi ma'ana bayanin cewa ayyukan Allah suna da dalili suna da sababi akwai abin da yasa Allah yayi kaza akwai abin da Allah yasa yayi kaza akwai hikima da ita ce saboda ita Allah subhanahu wa ta'ala yayi abu kaza to su ƴan qadariyya suna tabbatar da wannan nau'i na hikima din da kuma ta'alili amma kuma wani iri ne sun ce wani iri ne wanda la yaqumu bir rabbi wa la yarji'u ilayhi ba sifa ce ta Allah ba shine ma'ana la yaqumu bir rabbi ma'ana hikima ce da ta'alili amma hikiman nan da ta'alili ba za a ce sifa ce ta Allah Allah mai hikima bane shine ma'ana la yaqumu bir rabbi mun gane ko wala yarji'u ilayhi kuma baya komawa zuwa ga Allah Allah baya amfanuwa da hakan kuma ba ruwansa ma da wannan dace bal amma yarji'u limahdi maslahati al-makhluqi wa manfa'atihi wannan hikimar da ta'alilin tana komawa ne zuwa ga tsantsar maslahar makhluqi sune bayi maslahar bayi ita ce a cikin aikin Allah ma'ana bayin ne suke fa'idanta da hikimar Allah ya yi aikinsa da hikima nan ina so ku fahimce shi kuma can kun ji waɗanda suka ce ba hikima ko kawai tsantsar ikon Allah ne tsantsan mahadin mashi'a ne to nan kuma sun ce akwai hikima amma kuma wata irin hikima suka ce hikimar amma kar a siffanta Allah da ita domin su mu'tazilawa ne ba sa tabbatarwa Allah sifa sai dai a ce manfa'a ce hikima ce sababi ne yana komawa zuwa ga amfanin bawa ba amfanin Allah ba kun gane wannan abu shi ra'ayin su kenan amma su ma wannan ina so kafin mu je ga wannan zancen nasu mu ji meye ra'ayin su a bangaren kaddara ai waɗancan ma makon da ya gabata mun yi magana meye ra'ayin su a babin kaddara dan mu fahimci wannan ra'ayin a babin ta'alili maganar hikima da ta'alili an gina ta ne akan maganar kaddara su waɗannan mutane su ne mu'tazilawan nan da muka sha magana akan su Suwasil ibn Atha din su Amr ibn Ubayd da ba su yadda Allah ya rubuta komai a lauhul mahfuz ba su aqida su Allah bai rubuta komai ba kawai haka dan adam duk aikin da yayi to shi dan adam din ya kirkiri aikin ya halicci aikin ba Allah ne ya halicci aikin ba kuma sannan manyan su na farko ma cewa suka yi Allah bai san bawan zai aikin ba sai da bawan yayi sannan Allah ya san bawa yayi ka ai mun shaji wannan na sha nana ta muku wannan dan dai Allah ya yawan mantawa ne ko ba dan rubutawa yanzu kun gane ma duk shugabannin mu'tazila nan saboda yawan fadar su su a ra'ayin su cewa suke Allah adali ne Allah yana da adalci tunda ko Allah yana da adalci to ya zai yiwu a adalcin nan nasa ran tashin alkiyama ya azabtar da mu saboda mun yi laifi laifin da ya rubuta ya san za mu yi zuciya suka yi tunda ya san zamuyi, ya rubuta zamuyi, inda shi ya halitti zamuyi, to bai kamata ya azabtar da mu ba bayan ya san zamuyi. Kun yadda da wannan zancen ko ku yadda ba?